حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Allah ya ce kyakkyawan abun koyi yana ga rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kana son ka zauna lafiya, to ka duba kamar yadda Nana Aisha ta ce khulquhu alquran, dabi'a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka gane muhimmancin hakuri, zaka yi nasara. Idan ka duba alherin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, in kana so ka so mutum guda daya saboda wani na da kirki ne ya cancanta a so shi, to wajibi ne dan adam ya so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda in za a baka labarin masu kirki tun daga farkon halitta har yau, har duniya ta dina yayi, ba za a baka kamar baban Fatima ba. A ce maka dai mutum mai kirki, to babu kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ai kyauta ma tana daga cikin kirki ko? Hakuri na daga cikin kirki, yafiya na daga cikin kirki, alheri na cikin kirki, fara'a na daga cikin kirki. To duk waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu wannan. Mutumin nan sai ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, na zo ne ka bani jakan nan taka da kake zuba kaya, saboda kage ya san jakar kenan. To da yake yana da mata waɗanda a yanzu cikin matattakin da muke aure kaɗan ne suke da irin ɗabi'a irin na Khadija. Lokacin da wani ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na zo ne ka bani jakar, idan mata wani gwamnati ne a yanzu, ko mata wani shugaban ƙasa, ko mata wani malamin, ko mata wani ɗan kasuwa, ko mata wani ma'aikacin, ko wani mai kuɗin, sai tana iya tambaya wannan da ya zo ɗin komai alaƙarsa da mijin kuwa. Ta ce shi kuma ya zuba kayan shi a ina, za a iya ko ba za a iya ba? Amma Khadija saboda da'a, saboda yadda take goyen bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake so, sai ta yi shiru. Manzon Allah ya ce da ita, Nana Khadija, je ki daki ki zazzage kayan nan nawa, ki dauko jakan nan ba bawan Allah nan. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo jakan nan, sai ba mutumin nan, mutumin ne ya runguma jakan nan, ya farin ciki, ya godiya. Sai ya tafi kasuwa, ya daga jakar nan a kasuwa, ya ce ya jama'a ga jakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya bani ita kyauta, ni kuma zan sayar da ita. Yanzu Alhaji Nasiru, na san dai ko bashi zaka ci, aka ce maka jaka Annabi ce ka saye ta saboda darajarta. Abin da ya fito daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in ka tafi duk duniya ka baka samu wani abu mai albarka kamar wannan. Ka duba albarkar sa ba. Mutane suka taru suna son jakar, nan take akwai wani makaho yana tare da dan jagoran sa, shi kuma makawon Allah ne mai azurta bayi yadda yake so. Allah ya bashi kuɗi, kuɗi ba matsalar sa bane, multimillionaire ne. Sai ya gaya ma yaron sa, yace ga wata jaka can an kawo ta manzon Allah, kuma ka sani ma masoyin shi ne, je ka taya jakan nan, ko nawa aka taya jakan nan, kakkai tai ka ce a zo a bashi kuɗin shi, ni ina son in sai jakan nan. Makawon nan aka ce mai jakan nan kaza, yace zo a bashi kuɗin, aka bashi. Makawon ya daga jakan nan, ya rungume ta, ya sumbace ta, sai ya daga jakan sama, yace ya Allah, ina tawassuli, ina kamun kafa da siyar jakan nan da nayi a matsayin ibada saboda soyayya da nake wa mai jakan. Allah an haife ni, ban taba ganin duniya ba, ni makaho ne, amma Allah saboda abin da na siya na wannan jakar, da irin niyyar da na kudure dan in sai jakar Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ka bude min ido na, bai sauke jakar ba, sai gashi yana kallon duniya. Ya koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari, manzon Allah ya mai addu'a ta alheri, yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na ba mutumin nan kudin jaka, ya tafi yana farin ciki, ni kuma jaka na yi kamun kafa da ita, na roki Allah, ido na ya bude. Sai kuma ya manzon Allah, ga jakarka, na dawo maka da ita, a cigaba da zama maka kayan ta. Malam Suleiman, da shi yasa kullum ake gaya mutane, babu mutane waɗanda za ka kwatanta su da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya musu kyautar da ba kowa ya ba. To shi yasa agi na alheri ake son mu gane cewa aikata alheri yana da daɗi. Wani ba za ka san kai mai alheri ba, ba za ka san kai mai alheri ba, sai ka kyautata. Ni fa malam, ba mu ba, ka duba abubuwa da dama suna da yawa wanda suke faruwa a rayuwa sanadiyar alherin da kai, sai Allah subhanahu wataala ya toshe maka dukkan wata kofa ta tsiya, alheri ya buɗe. To muhallu shahid nake so mu kalli cewa kudura aikin alheri yana taimakon dan adam a rayuwarsa. Kowane dan adam yana yin nasara ne daidai da kyawun zuciyarsa. In kana da kyawun zuciya, to wasu suna ta fada da kai, ba kamar suna fadan da kai ba, dan Allah ya riga ya tare maka fada. In ma mulki gare ka, ko kuɗi gare ka, ko sarauta gare ka, ko karatu gare ka, wani baya son ka saboda Allah ya tare maka fada, sai ya zo gida ya gaishe ka, kuma baya son ka, ya ce yana roƙon Allah. Dukkan wanda baya son ka, Ubangiji Allah ya rusa shi da bakin shi, zai fada a gaban ka, kuma ka ce amin. ko baka sani ba to idan ka kudura alheri zaka ji dadi amma ga wata magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati dukan mu nan Allah ya bamu kiyo kuma zai tambaye mu akan abin da ya bamu kiyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ababan da aka ba ku kiyo a misali saboda kaifin hankali da ilimi irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fadi abu kaza da abin da aka ba wa ne kiyo kaza abu kaza to yanzu dan dukkan mu nan ba wanda ba a bashi kiyo ba dan ya ce kullukum kullukulli kowa da kowa ba wanda ba a bashi kiyo ba kowa anan akwai abin da Allah zai tambaye shi shi yasa magabata da suka gabata na baya suke zama su rinka tambayar junan su wai ko yau ka koma zuwa ga Allah alarama me kake tsammani dan tashin alkiyama Allah zai daga maka kafa ya yafe maka irin kurakuren da kai masa wani alheri kake tsammani mun ka taba yi guda daya yanzu ka dauki imamu mai sabori ai ya ce ya taba auren wata mata wacce ita matar bai san yadda jikinta yake ba kawai ta aika mai taji wa'azin sa kawai ta aika mai taji wa'azin sa ina son ka aure ni saboda matsayin soyayya da kake Annabi sallallahu alaihi wasallam ka taimake ni ka aure ni kawai ya bada sadaki aka daura aure ta zo gida da ya ga siffarta da tsarin ta sai ya ga kamar ana mai bushara da wuta saboda ba ta mai ba tana da ciwo ko cuta ta kudurta yace amma saboda matsayin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta gita a cikin soyayya sai ta shekara 16 yana ci da ita yana sha da ita yana bata magani har matan nan ta mutu sannan yayi aure ya aure abin da yake so bai taba cutar da ita ba yace to ni idan nema Allah wani abu to azato na da tsammani na baya wuce wannan aikin da nayi ina tsammanin a cikin rayuwata ai kaga Amr bin As an tambaye shi lokacin da ya zama gwamna a Misira gwamnan farko zamanin sayyidina Umar lokacin da ya turo Ubayy bin Nafi'u da rundunar mutum 12,000 da daruruwa su shigo Afirka su isar da musulunci yace ko yau na tsaya gaban Allah a tashin alkiyama dan Allah ya tambaye ni dan menene gwamna yace ni kuma na isar da sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da'awa wannan mutane ana rayuwa ne da manufa wata rana shekara kimanin 2 Allah ya mana wani arziki mun samu mun je mun ziyarci dakin Ka'aba mun gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka na fito sai na hadu da wani mutum bakin fata kuma daga nan shi dan Najeriya ne da ya gani sai ya rike ni haka da ya rike ni sai ce dama yana nema na amma Hausa shi ba ta da karfi sosai yana magana rabi Hausa rabi Turanci sai ce yana sai ya gaya min wata matsala guda daya wata same shi saboda mene saboda shi bai taba gani na ba amma yau gashi Allah ya hada mu kuma yana so na nace naji dadi sai ya bani labarin sai ce ka gane ne yace eh yace gidana da nake zaune gidana da nake zaune a yanzu da iyali na yace yana wata jiha ya gaya musu da jihar America yace amma asali na Bahaushe ne ni amma mahaifiyata daga baya ta mai da ni Lagos daga Lagos ne ma Allah ya bani iko da larura ta yi min yawa ta dame ni na roki Allah Ubangiji subhanahu wataala ya dauke ni daga Najeriya yace yau shekara ta 21 bana Najeriya na samu kasuwanci America na yi gida kuma bana tsammanin zan dawo Najeriya saboda abu guda daya nace menene abun guda daya yace malam na soma harkar kuɗi a Lagos muna mu'amala da wasu kanawa saboda su iya kasuwanci sai nema wani kuskure wata rana sai muka faɗa da shi sai ya buɗe baki sai ya ce da ni ai ni duk abin da ne masa ba zai mamaki ba saboda ya san asali na ni ba dan halal bane uwata ta haife ni babu uba yace a ran nan yace duk lokacin da tana da ran da ya gaya min wannan magana zuciyata takan yi kamar za ta fashe saboda bakin ciki yace amma da ya karo da wani wa'azzuka da muke sai muka ce ai ba shi da laifi yace ba ka da laifi tunda ba kai kai kanka ba yace to mahaifiyar suna da rai yayi kokarin ya sota amma dai wa'azi da yake ji a kyautata ma iyaye tunda ita ta haife shi ta yana kudar sa ta renan sa kuma ta sashi a makaranta sai da ya daga aka mai gori ya gane cewa ashe bai da uba ya tare ta ya tambaye ta yace sai ta gaya mai tace gaskiya wanda ya mata ciki babu aure ya haife shi kaga da cikin haƙƙin iyaye akwai samar da da ta hanyar halal dan a kare masa mutunci yace yayi bakin ciki gashi Allah ya mai dukiya da arziki yace amma Najeriya ta gagare ni yana daga cikin abin da ake so a kare nasaba mu kare nasaba nasaba menene nasaba ƴaƴan mu shi yasa hatta sakin da ake a gidaje na aure mun rinka kiyaye lokacin da muke saduwa da mata da in bayan mun ga ya musu kalma da yawa mutane kuma sukan sadu da mace babu aure a tsakanin su da yawa ne kan yi saki ya kai saki uku bai san saki ya kai saki uku ba sai ya fi yara sai ga ƴaƴan sun zo sun damu al'umma sai kaga dan kai da an haifi wani yaro kai ka san akwai matsala yaron din shi wata hudu ko wata biyar da kakali zai rinka daga ma gida yana rike ma idanu daya ko ka shigo daki ka ji yaro dan wata uku yana maka fito saboda ya shigo cikin fitina to iyaye akwai haƙi na iyaye su dora ma kansu wannan nauyin magana ta biyu wani yaro ya same ni a nan garin mun fito daga sallar juma'a a nan zaria ba cikin birnin zaria ba a wajen zaria mu mazauna wajen zaria ba ku yan cikin badala ba ku yan cikin gari ba rima a ba tudun wada bane kun san abin da ya gaya mu yace mun wallahi mala na ji wa'azi game da biyayya da iyaye yace nayi kokari in tusa ma zuciya ta kaunan mahaifina yace ina jin tsoron in koma zuwa ga Allah mu tafi lahira ba mu daidaita da ubana ba amma na rasa yadda zan yi in so mahaifina a duniyan nan nace meye dalili yace tun ina karmi ke cutar da mahaifiyata har ta jinya ban da karfin da zan taimake ta har matan nan mahaifiyarta ta mutu a gidan da nake zaune a ɗakin nan ta rasu amma wallahi ubana bai mutunta gawarta ba kuma ni a gabana yace yafi so 100 mahaifiyata ta tsuguna gaban shi tana ba shi hakuri tana cewa dan Allah ka yi hakuri ka yafe ne maka wani laifi yace ya wulakanta ni a gaban mahaifiyata saboda ni in yi kuka in kasa bacci akan mahaifiyata ba san adadi ba yace to wannan abin ya sa kun yi wa'azi da alaran mageza akan iyaye na ji wa'azin nan malam Suleiman yana nan a lokacin da aka yi wa'azin nan yace hankalinsa ya tashi yana sai ya kyauta min ubansa amma ba zai iya son uban ba nace mishi to ka kyautata mishi tabbas ko ni ne kai ba zan iya sanya soyayyar ubana a cikin zuciyata ba amma zan iya kyautata masa dan sauke nauyin da Allah ya dora wannan kaji bayani na biyu da nake son jama'a su fahimci wannan karatun bayani na uku kafin mu dora a gaba karatu mun yi karatu a masallacin dandali a tudun wada da yake faɗi a layin maji bayan mun yi karatun da kwana ɗaya ran asabar ne muke karatun nan ko asabar ne lokacin muke karatun nan ko to mun yi karatun asabar ranar lahadi na zo muna tsaye da malam Musa sahabi sai wani dattijo wani babban mutum sai ya zo ya kira ni sai ya ce mun muka gaisa da muka gaisa da shi sai muka koma can gaban mota ta muka tsaya sai ya gaya mun wata magana amma bai gama magana ba sai ya fashe da kuka ya ce gidanmu na wuri kaza ya ce amma mahaifina ya rasu tun na ƙarami ya ce mahaifina mutumin kirki ne mahaifina mutumin arziki ne mahaifina mutum ne mai mutunci ya ce ya banmu da mahaifiyarmu lafiya ya ce duk abin da ake yi a duniya mahaifiyarmu ta yi ya ce sai na tashi ban da gata ya ce duk yara ni na yi girma ban shiga boko ba gashi zaria an tashi dama garin ilimi ne sai a tafi karatu ni a banda a gida ya ce sai na zo na fashe da mahaifiyata kuka na ce mama mahaifiyata ki taimake ni ki min rai ki biya min kuɗin makaranta ya ce a tamfata ta ɗauka guda ɗaya zani guda ɗaya ta aje don za ta yi wata hidimar da shi ya ce tabbata ta je ta dawo ta sai da zanin ta sai min littafai ta sai min abin da ta kai ni makaranta sai ce ta sa ni ya ce na gama firamare na gama sakandare na yi jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria na tafi wasu jami'o'i na yi digiri na ɗaya na yi digiri na biyu na yi digiri na uku na yi digiri na huɗu na yi digiri ya kai biyar ko shida ya ce ga ƴaƴana yanzu da na haifa guda biyar a cikinsu duka suna da digiri bibbiyu a cikin zakon soja ya ce to rannan wani ya bani mamaki a cikin ƴaƴana ya ce da ni ji wa'azinku ya ce ina tsaye ina jin wa'azinku ya ce wallahi tallahi ba na gani saboda ina jinge da na rasa yadda zama mahaifiyata in faranta mata rai ya ce ɗana ya zo hutu da sallan nan ya ce soja ne babba sai ya tadda ni na ba mahaifiyata abinci ta ɓata zaninta sai na ɗaura mata wani sai na ɗauko zanin na ɗauko omo a gida a ɗakina sai ina wanke mata sai zo ce haba baba ya kake wanke da kanka sai ya ɗaga mini zanin ya ce wannan zanin waye sai ya ce ai na hajiya ne sai ya ce to ita ta haife ni kai mahaifiyarka tana na auren ta kaje kai wanke mata nata ka samu lada ni ko nayi mata wannan wanki bazan iya biyan ta ba yace yana wallahi sai fashe da kuka yace ina tana yadda mahaifiyarta ta yi wahala dai soyayya da uwa ke nuna mata babu irin wannan soyayya da ake mu'amala ba dalili guda daya da ƴaƴa ba za su kyautata mai iyayen su ba yanzu mu ga makaranta aya da Allah ce ku kyakkyawan koyi kyakkyawan abun koyi ga rayuwa yana ga rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi yaki dai da yawa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nahiya da manzon Allah ya sa aka kamo makaman yaki aka debo maza da mata aka tsare su wata yarinya da aka je wata nahiya kristoci ne addinin kristas ke da aka kawo su madina aka sa musu shinge aka zagaye su da sojoji komandan yakin da ya je state din ya fada nahiya ya je koro su ya fatatake suka gudu aka kamo na kamowa shine Imam Ali dan Abi Talib wallahi sai aka zo aka tsare matan nan sai wata yarinya ta dingi ihu tana kuka da Ali dan Abi Talib yanzu zai wuce sai ta kai mai tafa za ta rike mai riga tana kuka ya zare mata ido ya sa kafa kamar zai shure mata hannu yace mata me tace ina roƙonka ka ga ya manzon Allah mai gidanka ka ga ya mai gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni Hatimu Da'i ne ya haife ni shugaban kristocin nahiyar su kenan babanka tace mai gidanka ya san labarin babana tace ko shakku bana yi babana ya aikata alheri a rayuwarsa duk da bai yi imani da annabi ba ka ga ya mai ni eh ce yake make ni ya sake ni saboda abinda babana ya ma al'umma wai dan a nuna maka inda zaka aika dan sakon alheri wallahi sai kaga alheri a bayanka Imam Ali dan Abi Talib yace ke bari ki jin ga ya maki wata magana tunda Allah ya halice ni ban taba ganin wani babban san wani mutum wanda yake da tunani ya iya shugabanci ya san tsari irin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni bazan iya ga ya mai ba amma kin ga wannan jikin shingen da aka daure shi nan yake fitowa zai zo wuce sallar asuba nan zai wuce azhar nan zai zo tafi al'asar nan zai zo tafi magharibi jikin masallacin Madina aka daure shi nan zai tafi isha'i idan ya zo wucewa ki miƙe ki ce da shi ya manzon Allah ni ya ce ga Hatimu Da'i shi ya haife ni ka taimaka ka kasa ke ni in ya ga dama zai kira ki sai ta jera kwana hudu tana fadi asahar da la'asar da magharibi da isha'i manzon Allah ko wurin bai kalla ba ta tambaye sayyidina Ali da ya dawo ta ce da shi ka ce in ga mace ce zai kira ki shi ba irin waɗannan shugabannin bane da suke a rikice me natsuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce to a taho da ita aka zo da ita yace tun ranar farko da kina ihu kina wani kuka in na sake ki kafin ki koma gida an kama ki a hanya a yadda garin nan nahiyar ku tana da nisa ta ina zaki baki tafi kafin ki koma gida yace mahaifinki ban taba jin labarin wani a jihar ku a nahiyar ku wanda yake da kyautar kuɗi da kyautar dukiya wanda bai da rowa irin babanki ba duk da na aika mai da wasiƙa yayi imani bai imani ba har ya mutu amma alherin da yayi wa mutane bai taba bada ban taba jin labarin ya bada dukiya dan a toshe mana hanyar addini ba ban taba jin ya dauki ya goyi bayan wasu ba dan su yaki musulmi amma saboda abinda babanki yayi na alheri ni kuma yanzu zan sa a raka ki har gida duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da awani shi komai zai yi wa'azi ne da alheri wa'azi ne da alheri bai taba aika wani sako ba sai ya zanto alheri ne gare su da ta koma gida sai ta samu babban yayanta da ya tsallake biltibiloniya wanda ya fi kowa kudi a nahiyar su shine Adiyu Adiyu bin Hatimu Da'i sai ta runguma yayanta fashe da kuka ta ce da shi ya Adiyu biltibiloniya ne fa ba wai miloniya ba biltibiloniya ta ce da shi ina rantse maka da Allah saurare ni ka ji ta ce wanda ya sa aka kama mu shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce naje naga abinda ban taba gani ba ce tunda nake a duniya ban taba ganin shugabanci irin wannan ba ta ce duk wannan guje-gujen da kuke yi wallahi manzon Allah ya ga dan bai so a kama ku bane ya ce wallahi yanzu ina son a kama ka kafin gari ya waye sai ka je hannun sa ni naga waɗanda yake tare da su ta ce na gaya mai abu kaza yanzu ya sako ni ya dawo don haka ni abin da nake so in gaya maka ni fa na karɓi musulunci kuma ina baka shawara yayana ka kama hanya ka tafi karfin manzon Allah ba na cutar da jama'a bane ka tuma Madina ka gaya mai ka ce kai ne shugaban wannan al'umma kai ne sarkin wannan al'umma kuma kai yayana ne ka zo ka yi godiya ya sako ni kuma ka zo ka gaya mai cewa kai ma ka karɓi musulunci Adiyu ya taso daga can nahiyar su ya zo har Madina da ya iso Madina sai ya zo da rana ana garjin zafin rana irin na Saudi Arabia ya tadda sahabbai suna jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi fitowa sai ya fito da wani mayafi a kafadarsa idan wanka ne kamar yadda Ummu Abadin tace in dai Allah ya dai halici bawa ne in kaga manzon Allah sallama to duk wanda zai iya baka labarin kan annabi da sufa manzon Allah sallama sai dai wanda ya gani sai dai ya kwatanta maka kawai yadda Allah ya kare jikin shi da yadda Allah ya mai lefan sa da yadda Allah ya mai washirensa da yadda Allah ya mai kwaye idanun sa da yadda Allah ya shirya hancin annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ya jera mai hakoran sa da yadda Allah ya siffanta mai yatsun sa kai Allah ka hada duniyar ma'aiki manzon Allah sallama lokacin da ya fito daga gida sahabban nan da suka miƙe shi ma Aliyu Aliyu dan Abi Talibin shi ya miƙe so yadda ya gaya manzon Allah sallama yace kai bako daga nahiyar nan da muka je na suka gudu to shugaban su jagoran su ya zo daga can sahabban nan suka yi da'ira manzon Allah sallama da wata tabi'a saboda mutuntawa da iya shugabanci duk wanda manzon Allah sallama ya musafaha da shi rike mai hannu in za su gaya sa sai ya dauki kwaya idan shi a dora a fuskar sa saboda kada ka dauka irin gaisuwa irin masu kudin kwarbai ne ko masu kudin makarfi kwarai wani in yi kudi fa haka rike gaisa da assalamu alaikum wallahi hannun ma baya baka da karfi kuna iya tasowa da shi daga nan duk abin da ya tafa daga nan da shi kuke tafiya kaura a kafa ku gangara kallon hawan sallah tare kuka taso amma yanzu ya tafi Abuja ya mamanta da sunanka ana iya wannan fa wallahi ana iya kudi yace ya manta da sunanka ba haka wani ya garin ku ba suna yara suna hawa jaki yayi azuki ai kowa ya san wannan a'a ka na mai ai ba jaki a zariya ai kana wani suke hawa jaki yayi wai Allah shi gafarta malam baba wai da ya dawo wai suna zaune da kanin baban duk wanda ya gani an gofa ya manta sunan sa wai sai ya ga jaki ya zo ce ah what's the name of this ya manta sunan shi ya sunan wannan to sai kanin uban sa ya kalle shi ah baka san wannan ba yace ai bayan tafiya ka birni ne mahaifiyar ka ta haife shi yace jakin to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan ya rike mutum sai ya bashi haƙin da Allah ya bashi sai ya girmama shi girmamawa mai kyau sai ya bashi damar da Allah ya bashi dama to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake da ya gama gaisa da su sai yace da Imam Ali dan Abi Talib ina bakon suka gaisa da shi sai yace mu je wajen inuwar mu zauna saboda ana zafi da manzon Allah ya dauki wannan mayafin da shimfidar sa na kafadar sa sai shimfida a gindin bishiya inuwa sai yace zauna jin tsoron da yayi na manzon Allah sallama wallahi sai ka ba da bai iya zauna ba sai ga manzon Allah ya zauna a yashi saboda tsabar tawali'u da kankantar da kai tambaya uku manzon Allah sallama ya mai yace me ya hana ku shiga cikin musulunci saboda bamu da kuɗi ko kai wallahi bai gama wannan tambayoyin ba manzon Allah sallama yace da manzon Allah sallama kai hakuri ya manzon Allah ni tun da ganka gaba na ya fadi na miƙa wuya na zo ne in gaya maka kaban mun a same din nahiya ta gaba ki dai ne maka alƙawari ba za a samu arni ko guda ɗaya ba duk musulunci zani saboda ya ga mene kyakkyawan mu'amala ita waccan abin da yasa ya koma zuwa gare ta har Allah ya ba su musulunci baban su ne ya zanto mutum mun arziki amma yanzu kai arziki a ce a masallacin Tirmidhi lasfika ta lalace ko ruwa na zuba ga kaninka ga wanka ga kanin matarka ga sirikinka ga dan uwanka na zaune ana rubuta wanda za a nemi taimako kuma ka kowa kuɗi a anguwa amma ba za a bada sunanka ba ko ma sunanka ba a sawa saboda an san kai kan hannun jirajire gare ka hannun yan dambe sufa gulu ne marowaci ne baba ana samun irin su wallahi a gidansu ma ba za a tambaye shi ba saboda marowaci to hatta kyauta an kana yi sai ta taimaki zuwa a gidanka yana da kyawu mu duba to iyaye wajibi ne uba ya dauki wannan haƙin ya dora kamar yadda Imam Ali dan Abi Talib ya faɗa abin da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani Allah ka sa muna cikin su yace ku anfusakum ku kare kanku ku tsare kanku ku nesanta kanku mene wa ahlikum da iyalanku naran wata wuta Allah ka raba mu da ita wa quduha an-nas wal hijaratu makamashin wutan mutane ne duwatsu alaiha akan wutan mala'ikatun Allah yake na aje mala'iku giladun masu tsananin girman da in ka gansa kai ka san ba za ka iya guduwa ba shidadun masu tsananin karfin da kasa jike ka ba za ka kwace ba la ya asuna Allah ma amaruhum yaf'aluna ma yu'maruna ba su saba ma Allah abinda ya ba su umarni abinda Allah yake su yi shi suke yi Imam Ali dan Abi Talib yake ma'anar da wannan aya take nufi duk uban da Allah ya bashi da to ya bashi ilimi ya bashi tarbiya tsaratar da shi ka bashi ilimi ka bashi ladabi na addini ladabi na addini ka dai duba hakuri da kirki da manzon Allah sai yace ku umarci ayyanku da yin sallah tun suna shekara nawa shekara 7 idan yaro kai shekara 10 baya sallah manzon Allah sai yace ka doke shi ai kaza tana taka danta ne ba dan ba ta san shi ba dan ya san duniya ne suna cikin tafiya zaka ta tsaga kafa ta taka shi yayi tsi kuma inda zaka kai madan kamu zaka tattake ka dan me zaka taba mata da to haka uba ya nuna ma dan sa muhimmancin sallah har ya kai dabi'ar da ba sai an gaya masa shi ma in ya ga wani bai sallah ba zai rinka kyamarsa ne in ya ga mai wasa da sallah to amma yanzu ana sauke wannan nauyin da Allah ya dora mu a cikin haƙin iyaye a ba su tarbiya komai yawan karatu in babu tarbiya ina amfanin karatu mutum ya hadasa alqur'ani ya daka mahaifiyar shi tsawa ina amfanin hadasa ya iya karanta hadisai duk kutubu sita ma ya haddace su amma idan matarsa za ta gaya maka labarin shi sai ta yi kuka saboda yake cutar iyalinsa ina amfanin karatunsa ya iya wa'azi ya zauna jama'a har suna kuka har jama'a suna jin kamar an kai su gaban Allah kuma ya gama a bashi amana ya ce ina amfanin wa'azinsa a bashi da amfani ai mutum ya zamba yahudi kenan Imam Ali ya ce ku ba su tarbiya ku ba su ilimi saboda ilimi shike jagorancin komai amma ilimi baya amfani idan babu tarbiya Allah rahma nafi Usman yana gaya mun muna zuru muna tafsir a wata shekara kamar 2016 ko 17 ne yana nuna mun wani mutum a garin Alexandria ta kasar Egypt yace duk wanda ya hadda alqur'ani a wannan nahiyar a wannan yankin yakan je wajen wannan mutumin dan ya duba mai karbin haddasa da riwaya takwa saboda bai alqur'ani da Allah ya bashi amma har lokacin da yake wannan magana yace bai karba addinin musulunci ba ya iya qur'ani amma bai yadda da annabi ba to mallan ina amfanin karatunsa kage karatu kenan irin na shedan to kai ilimi baka amfani da ilimin akwai matsala akwai damuwa a cikin wannan al'amarin ilimi to wajibi ne ga iyaye su rinka sa miya ma ida iyayen ƴaƴansu tarbiya a koya ma yaro magana tun yana karami a koya mai tafiya tun yana karami a koya mai sanya tufafi tun yana karami a koya mai tun abinci tun yana karami wallahi wani babban mutum da muka je wajen sa babban mutum a Najeriya su suke mulkin Najeriya nan na san cewa dole mu sha wahala a kasan nan an kawo mana abinci dai an zuba abinci kawai sai sa hannun hagu na tambaye shi na kasa hakurin ki ranka da kana da ciwo ne a hannun dama wallahi manta ne malam manta ne ya saba amma da ya cokali dai cokali biyu na uku ne kuma koma hannun hagu kaga in rubutu zai da hannun hagu ba matsala bane amma manzo Allah sai ce la ta'kul bishma duk wanda kage yana cin abinci da hannun hagu ya girma kai ka gani cewa lallai bai muri iyaye ba in ma maraya ne to bai muri ɗan amana wanda suka rike shi ba sai mai tarbiya ba ba yadda za a yi musulmi ya ci abinci da hannun hagu sai ka koya ma ƴaƴanka duk irin waɗannan abubuwa sannan ka nuna musu soyayya dan su ma su tausaya maka dole sai ka nuna ma ɗanka soyayya ka nuna mai tausayi sannan zai tausaya maka shi yasa ka ga waɗannan yaran ba za ka taɓa haɗa waɗannan yaran da almajiran da suke kwana a titi ba ka tafi PZ ka tafi can wajen gada can ta ya sunan flyover dinnan wallahi in ka fito karfe 3 na dare in ka fito karfe 4 na dare ma zaka samu waɗannan almajiran suna nan suna kaiwa da komowa kuma da wasu ƴaƴan mata masu cin talla karfe 2 na dare budurwa ƴan musulma tana talla da daddare ko uban ma zai ci masara da daddare uku da gwaiba da kwai da daddare kuma babanta in ya zauna ana fira da shi a dakali yana ne yana zagin mutane zai ce shugabanninmu sun lalace ɗan kasuwa azzalumai ne mata munafikai ne malamai sun lalace dama ka san ba da suke jin haushin malamai to amma shi kuma in kana neman lalatacce wanda ya kashe al'umma to ya kashe al'umma domin ƴar tana can tana fasikanci tana karuwanci tana iskanci ina za a rasa ƙasa yankin da musulmi suke fasikanci ake yawo ayya haramu me zai hana ta'addanci ba abin da ke hana ta'addanci sai an daina zinace an daina wannan banda ɗanka ɗan da ka haifa ga ɗakinka inda nake zaune nan ga kofar ɗaki inda malaka ke zaune can ɗakinsa wallahi za a yi sallar isha'i wani sai kai mai magana sau biyar kai za a kira sallar isha'i fa ka leƙa kai mai magana yana kan kwamfuta ko yana matsa waya yana kan facebook ko yana kallon abin nan malam hasan da kake yi a sunan shi ne tiktok ko kasama la sai iya TikTok sai an kira sallah kace da shi kai an kira sallah fa in kai alwala kace na fa yi alwala fa ka fito ba ta salati ba sai ma ka kuma leƙa miki kace ni fa na yi gaba masallaci ka ba in bangan ka ba wallahi wani yaron sai ka dawo wurin ka zo ka same shi a ɗakin bi tashi ma ana yin hako ba ai baba to amma irin wannan iyayen sai dauki dan shi kai shi Malaysia ko kai shi Ingila ko kai shi America inda gwamnatin da aka aje shi da shugaban kasa ma yana da bukatar ya mai tarbiya bai da ita malama makaranta ba su tarbiya kai yaron da a gida baya iya sallah ka dau kai ka kai shi wajen mutanen da ba wanda zai mai fada yanzu ka duba da yaran mu suke shan kwaya da yadda mata suke shan kwaya da yadda mata suke shaye-shaye zawarawa da ƴan mata shaye-shayen da suke yabaci wata irin musiba ce wannan wani irin bala'i ne tashin hankali wannan haƙi ne kuma na iyaye to kaga wannan babban aiki ne mu kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da wasiyya ba tun yau ba ya dade yana wasiyya tunda aika wannan littafin a Taurat ya tura Annabi Musa ya ga ya mutanen Bani Isra'ila ku kyautata ma iyayenku Allah ya turo Annabi Isa da littafin Injila kafin shi ya aika da Zabura ga Annabi Dauda duk sai da ya ga musu duk wanda Allah ya aika wani annabi sai ya ga musu ku kyautata ma iyayenku da Allah ya zo cikin alqur'ani ya aika shi zuwa ga manzo Allah sallama sai ya ce wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وكتب لهما جناح
الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربكم
اعلم بما في نفوسكم
ان تكونوا
صالحين فانه كان للاوابين غفورا
Allah yake wa qadar rabbuka ubangijinka ya zartar da hukunci ya kafa doka dama shine allazi yaqdi wa la yuqda alayhi Allahu ba kamfani bane bai da mataimaki bai da sakatare Allah bai da adviser Allah bai tura gwamnoni ba Allah ba shi da wasu mutane da suke tare mai wani al'amari a cikin kayan Allah kaf ba wanda yake da kaya a ciki Allah ba kamfani yake bane na azabe shi ubangiji ba tainuwa yake ba baya tsufa baya gajiya baya ciwo Allah ba zai mutu ba dan hakan Allah ya maka alƙawari alƙawarin shine tabbatacce duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba wallahi ka kama gaimu amma yace kada ka bauta wa kowa sai ni shine dalilin da yasa babu dalilin da yasa dan adam zai dauki wani haƙƙi dan kama abin halitta Allah akan haƙƙin ubangiji bai kamata ba saboda sanin wane ne Allah shi Allah shine mai kafa doka ba mai cewa da Allah kai ko ka bari kayan Allah ne kaf a cikin samai da ƙasai da mu dinnan duk kayan Allah ne lokacin da yake so ya karba kayan sai ya karba wani mutum ya bar labari a Kaduna ku na kuma fada a gaban ka na nana ta yace min kai malam abin nan ya bani tsoro na ki yin bayanin nan sai da Allah ya karbi ransa yace min wani gwamna annan yace min naje wajen shi ranar Laraba yace min zan yi tafiya gobe Alhamis Juma'a Asabar Lahadi zamu dawo amma Talata ka zo min da takaddunka kawai sanarwa zan baya zan baka takarda zan sa a buga ta ranar Talata zan baka wannan hukumar ga baki dayanta kuma zan saka maka mara ka ji dadi ka tuna ko ya ji dadi ya kasa bacci saboda murna ya kira iyalansa yace ai hukumar kaza ni za a ba ya kira telonsa anan Zaria ka san Zaria Allah ya masa baiwa dinki mala za a yi mai dinkuna iri kaza dan kada ya shiga office a rena shi kai kira mai sai da mota ina neman canjin mota duk za a shiga san ba za a bada allowance amma da yake Allah shine Allah aka yi tafiya Alhamis gwamna Juma'a ranar Asabar yana zaune a gida shi wannan mutumin kawai sai ji an ce gwamnan ya mutu to kaga da Allah ne ya mai alƙawarin nan in alƙawarin Allah ne zai tashi ne to alƙawarin dan adam ne dan kaga wani ya dogara da sarki ko kaga wani ya dogara da gwamna ko kaga wani ya dogara da minista ko kaga wani ya dogara da gaibu ne yanzu mun yi tashi a ce wani kawai gwamna ya kira ni ya ce da ni a'a don Allah wannan alarma da kuke karatu yana burge ni don Allah ka kawo shi da safe akwai wasu motoci nake so ya zabi guda uku Allah ya sa ai haka alarma Allah ya sa ai haka
samu dace
a nan Allah rama Allah ya sa ai haka
ni akwai wanda yake alƙawarin mashin ma kuma har yanzu
sai zai zo komai lokaci ne ta san mallan Hassan ya Musa ne muka je wani taro da shi eh ma wani gwamna nasiha kai mallan Hassan ya Musa laraban kwarbai ke wallahi sai ya fashe da kuka nace to da Allah ne maka alƙawarin nace shi ma ya ji wannan maganar ne yasa ya tsorata da girman Allah to sai Allah ya ce kada ku bota ma kowa sai ni yace wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyayenku amma ya bar ganna
indakar
ahaduma idan ɗaya daga cikin su ya girma da kai tsufa ya kama mahaifiyarka tana tare da kai babanka ya rasu ya barka da mahaifiyarka ko mahaifiyarka ta rasu ta barka da babanka aukilahuma ko ku ga uwa ga uban ga matarka tana cikin aiki fala taqullahuma ufin kada ka ce da sutur wala tanharhuma kakka daka musu tsawa kai magana ta hada ka da hajiya kace ni wallahi bana sai irin abin da ke mun hajiya yanzu zaka fada blacklist a wajen Allah wa qullahuma qawlan karima ka ga ma iyayenka magana ta girmamawa magana ta karamci magana ta mutunci in babanka fada yake maka kakka dauki kwa idan ka dora akan shi sauke ka rinka cewa babanka ya hakuri bazan kuma ban Allah yadda amma babanka na fadi kana fadi kai wallahi baba ka ci kai baka da hakuri ne wayyo Allah ya kiyaye mutum zai fada cikin nadama ko yayi makamin da kake tsamanin an bi shi da dawakai ko an bi shi da motoci ko an bi shi da jiniya wallahi sai ya gama Allah zai mai hukunci a duniya kafin ya je lahira a duniya sai ya manta ya ji dadi da yawa dama zaka tada wani karshen shi yayi muni saboda wulakanta iyaye ko wulakanta bayin Allah yana wulakanta wannan ka wulakanta wannan mutum zaka taba wanda Allah yake so Allah ya ce mene a gaba bayan wannan dinnan yace wa kafir lahuma
wa kafir lahuma jannatun min ar-rahma wa qurratu lahumuma kama rabbayani sabira
ka shin fada musu fukafukai na tausayi bi ma'ana ka nuna ma iyayen ka damu da su kafin ka fita aiki ai lai ka ga ya mahaifiyarka hajiya za mu fita yau amma kina da wani abu da ake bukata yanzu wallahi a dabiya irin na iyayen mu za su ce maka ba mu da bukatar komai dan iyaye idan suka yi wani pig na girma suna cire wani buri kaf a rayuwar su burin su ya koma kawai su ga iyayen sun dauka ka ba su da wani abu da ya wuce wannan komai hasadar mutum yana san dan sai fi shi makali da hasadar sa baya bakin ciki dan sa a ce dan sa shine sarki ba dai an kore makami ba kenan to in sarkin ne yana san dan shi ya samu makamin da yafi sarkin to abin da ke so nuna mana Allah ya ce shi fada musu wannan tausayin ka nuna musu ka da musu kuma duk lokacin da kai addu'a ta sallah ko suna da rai ko ba su da rai wa qul ka ce rabbirhamhuma ya ubangiji kai musu rahama kamar rabbayani sagira kamar da suka rene ni suka tausaya min ina yaro idan ina kuka mahaifiyata ba ta iya bacci Allah idan ban da lafiya ubana sai ya nemo mutum nawa ne yake zuwa cikin irin wannan yanayin ya fada cikin damuwa ai iyaye sun dade suna wannan aikin shi yasa duk mutumin kirki daga cikin sufofin bayin Allah na gari sai Allah ya faɗi sufofin ƴan aljanna da wannan siffata ƴan aljannan Allah ya rufe kofa a suratul furqana sai ya faɗi abin da suke faɗi me suke cewa
wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
to kun ji waɗannan siffa Allah ka sa mu na daga cikin su su ne masu cewa rabbana ya ubangijina ya ubangijinmu hablana min azwajina Allah ka yi mana baiwa ta kyauta irin wata kake bayi to Allah ka ba mu abin da za mu aura wa zurriyatina da zuri'anmu qurrata a'yun wanda za su faranta mana rai sanyin zai sanyin zuciya ai yanzu wani bai da matsala sai matarsa to shi yasa ake son kai wannan addu'a tunda wani bai shiga gida sai ya ci kurfi saboda masifan matarsa annabi dauda ya roki Allah ya ce ya Allah kada ka bani da wanda zai shugabance ni din da baya jin magana ta kagan Allah ya baka dadan Manchester United ai kana cikin matsala ko to durin da ka ci su kwallo ba za ka sashi aiki ba Mallam Hassan kai ba ruwanka da wannan abu ko kana kallon kwallo ne Mallam Hassan Allah ya yafe maka kuma ya roki Allah ya ce Allah kada ka bani matar da za ta tsufar da ni kafin lokacin tsufana wallahi mallam wata matar da ka zauna da ita gwanda ka koma sanbi saka sai gida saboda tashin hankalin safa daban na rana daban na yamma daban na dare daban kamar da wata matar da ta aure wani namijin wanda kai kanta police station tace ita ce kai ba mu ɗan fashi da makami ita ce kai mai yanki da nafin makami saboda rashin kirkin mijinta shi sai ake wannan addu'a Allah ya baka abin da zaka aura da abin da zaka haifa ƙwarata aina sanyin idanu waja'annal limutaqina imama ka sanya mu kuma shuwa jagori da cikin addini wanda suke mu addini hidima wanda zasu gina addini ba masu rusa addini ba kage yanzu aka ce ai ga ƴaƴanka suna wakiltar al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai an yi arziki yanzu wannan yaran da ke zamun baki wallahi mahaifiyar suna nan rayi Allah ya raba ku lafiya mahaifiyar suna nan rayi to wannan bawon Allah mala ni ina ganin kullun na duba na je ina karatun Qur'ani sai yanga mahaifiyar shi bata wahala haihuwa ba ko tai wallahi bata ba ai da ni da shi da mala Hassan ya Musa duk muna kanana tun ba mu san zamu aure muke tai shi mala Hassan ya Musa lokacin da muke raka shi ya suna wannan anguwan ne wannan anguwa da aka fi yin awara a Zaria suna ta ne kaura kayan su Allah ya ma mutanen kaura awara kuma da yawa ba sa sawa ai suna da imani ana musu karatu sosai to Allah subhanahu wataala sai nuna mana wannan dabi'a ka tausaya mu iyayen ka rinka musu addu'a to wannan kuma yana fadin cewar ya ubangiji ka ba mu da zuriya ta gari amma ga abin da Talha dan Abdullahi ya faɗa ka ji zuriya ta gari a misali ko ke kake kawo misali wani mutumin arziki mutumin kirki ya kwanta ya mutu Allah ka sa idan mu mutu a tuna alheri da mu amin ka san baban mutuwa iri biyu ake a duniya wallahi na dade ina tunanin wannan na gane mutuwa iri biyu ake ko dai ka mutu ka huta ko ka mutu a huta Allah ka sa mu mutu mun huta yanzu ne idan ya mutu duk barbai wallahi duk wanda ji labarin mutuwa sai ya samu damuwa mu ma aka ce mana wane ya mutu mun san mutumin arziki ne akwai wanda zai mutu na rantsa maka da Allah akwai wanda zai mutu duk zariya sai an yi murna Alhaji Nasiru ai bana san ga mutuwar ka yanzu ai zan damu damuwa ai irin zaman da muka yi da Alhaji Nasiru ai na arziki ne duk da yake mai martaba ya ce min fita daga harkar ka ake baka jin magana Alhaji Nasiru ba ka dai duba hakuri irin na sarkin zazzo yace kai ka kyale Alhaji Nasiru ba ya jin magana wai bakanike mai aiki aka gama sai yaji bakanike yace to ka bani kudi na sai yace kai da kaje dani wai daga nan filin mallaha ne yaje dani wai sai da ya hada da samu naka saboda abin nan yace ka shanye mun mai a jiki aljidas yace ni ne zan tafi dani har sami naka to wannan bawon Allah da ya mutu da matarsa guda daya da ƴaƴansa da almajiransa da masoyansa wallahi duk lokacin da suke sallah suna mai addu'a kasan mamaci ba abin da yake so sai addu'a to amma ƴaƴansa da matarsa idan suka yi bacci da daddare sai su ganshi a wani mummunan wuri Allah ya aje shi baya bacci a kabari ana mai azaba don haka sai yazo tada mahaifiya in dan ya tashi ya firgita babban dan shi mutumin kirki in ya firgita hankalin sai tashi sai ya fito daki sai ya tada mahaifiyar shi a zaune sai ya tambaye ta yace mama ba kya bacci sai ta ce mishi wai kuna babanku addu'a kuwa ba sa iya faɗa musu yadda suka gani to sai ya tafi su juda da daddare tun daga ran nan sai yake makai sai yana bacci da wuri da dare ya raba kawai sai ya tashi da bacci kenan sai ya tafi su juda ya sa goshinsa kasa sai ya fashe da kuka yace Allah ubanmu ya ci da mu ya sha da mu ya ba mu tarbiya ya mana ya ba mu ilimi ya yi kishin mu Allah muna san shi kafi mu san shi ka raba mu da shi Allah ba mu san wani aibi na babanmu ba amma Allah muna mai kamun kafa da soyayya da yake a manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bashi mafita a kabari inda muke gare shi ba ma jin dadi don Allah ku ji wannan magana Talha da Abdullahi yace kawai mutumin nan sai ya farka daga bacci da ya bacci wannan yaran sai baban ya gaya masa a mafarki kai wa ne yace na'am na arzare da allura zare da allura irin wannan zare da allura da ake sa maballi yace na arzare da allura na dinke wata rigata ban mai ma ta wani ta malam wani ce ban mai mai da ita ba kuma ya kiyaye min gashi wannan zare da haƙin zare da allura zo da shi ya hana ni kwance kabari kasan akwai masu cin baki ba sa biya ko akwai wanda za a ba su kudin fansho su danne akwai masu danne haƙin jama'a a cewa ne ya shigo aiki a sa'a kuma haƙin jama'a yanzu duk kwarbai ba mai hawa mota kuma wallahi haƙin jama'a ko ba ana yin haka ba Allah ka tsora mana haƙuri da halal to ina ganin wannan abu barki sai ce ka dauka ina zuwa sai ta da mahaifin shi zaune sai ce akwai wata allura da zare da baba mu mai aro nawa ne tace duba ka gani na daga kai sai gani to azani sai yace lalle Allah ya duba aikin da nayi yana zuwa ya sallama da mutumin nan mallam wani yace na ga allurar baban mu da ya ara yana bude baki sai ya bashi amsa ce dama wallahi ko da baban ku ya rasu ban yafe mai ba dama ina jira mu je lahira ne ba ni to wannan shine babban cin dan adam da Allah wani uwa kudi uban kudi in ka saba mai wallahi ba zai yafe maka ba amma Allah yanzu kai mai laifi gari ba zai waye ba in ka tuba Allah sai ya rufe aikin har abada ba za a ga aikin ba ya rafe shi yace wa mai ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu summa yastaghfir
ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu summa yastaghfir Allah
duk wanda ya mummunan aiki ko yayi abin da Allah zai mishi azaba da shi sannan ya istighfari zai samu ubangiji ya riga ya kai masa daga ƙarshe ɗan uwa ina ga ya mana Allah ya ce wasari'u ila magfiratin
min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh
Suwa ne ne?
Allazina yunfiquna fis-sarai wal-dharai wal-kaazimina al-ghayza wal-aafina 'aninnaas. Wallahu yuhibbul muqsitin.
Kuma dai?
Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
ta neman gafara a wajen Allah wannan halin da muke ciki a ciki wallahi idan ba yawan istighfari muka yi muka canza dabi'un mu ba Allah zai ci gaba da dora mana mutanen da ba su jin tausayin mu yanzu ka duba duk wannan wahala da kake kallo ana sha arewa wai kake dauka wai hakuri ne ya samu mutuwa zuciya ce dan ba hakuri bane yanzu naira biliyan 29 federal government ta ware wai gyaran wannan wutar da ake naira biliyan 29 wutar da ake kunno ta koma ta zo ta koma ta zo ta koma ba fatsayya bace kasashe guda uku da muke ba su wuta a Najeriya ai mun je wa'azi Niger satun mu bi da wani abu daidai da wani zaman nan ba a dauke mana wuta haka ba mun gama zaman mu a jihohi guda biyu da muka zagaya kuma daga Najeriya ake ba su wuta kuma mu ne muke fada akan mutanen da ba sa kaunan mu mun muke fada akan waɗanda ƴaƴansu ba sa zuwa makarantar da muke ba sa zuwa asibitocin mu ba sa sayan kaya a wajen mu sun daina ba mu dinki sun daina mu'amala da mu ko mun nemi gafara Allah kuma mun roki aljanna wanda ardu hasamatul ard fadin gidan kowa aljanna kamar fadin sama da kasa ne Allah ka bamu wanda ya shiga aljanna ya huta dan dadi na da aljanna magana ce fa ne ma babu shi dan yanzu duk karamin halin mutum wallahi ana mai magana bakal leda hankali zai tashi duk sai an gama wannan wa'azi ka je ka to ka kwanta wallahi an ta gada ma ta tashe ka tace na ga maka babu gas din nan ko to an yanke maka bacci kenan Na'am Allah ya saka da alheri amma da an shiga aljanna an wuce wurin nan wallahi ka kiyaye ni kai Malam Musa ne ya sani a gaba saboda haka ya kamata mu nemi wannan aljanna Abdu hasamatul ard Allah ya ce u'idda lil mutaqina ba wanda zan samu a gidan aljanna sai masu tsoron Allah sune allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i masu cewa a lokacin da ake da wadata da lokacin tsanani ba sa ruwa wal kadimin gaiza masu hadi ya fashi wal afina anin nasi masu yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san mutane masu kirki wallazina idza fa'alu fahishatan sunan din suka yi alfasha suka yi abin da Allah baya so aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu da abin da ya kamata ma a yi musu haddi zakar Allah suka ambaci Allah fastaghfir li dhunubihim sai Allah ya yafe musu wannan zunuban ya rufe musu kawai wa me yaghfir dhunuba illa Allah wane ne yake maka gafara in ba Allah ba to amma fa wala misiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su wadanda su taban da Allah yake yafe musu suna kudirewa ba za su koma zuwa ga wannan zunubin ba dan haka abin da nake ba mu shawara shine wa anibu ila Allah
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum azabu thumma la tunsarun
Allah yake yi
wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت لا
إله إلا الله
وإن كنت لمن الصادقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
قولي يا قولي كنا
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
الله يا رب من الدعامة
حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين
سبحان الله
فلقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء
شيني الله
وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون
الله يسوي
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أجبت ليحبطن عملك ولتكونن من الغافلين الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
أيها قولي هكذا ثلاثة Allah ya hada mu gidan aljanna Malam Hassan ka gaya masa Abdul Aziz wannan wa'azin bai kare ba a kuma sa lokaci ni na yi awa daya bana son buce nan wurin saboda jama'a suna da hidimomi idan aka yi shi sai ya gabatar akwai maganganu da dama da ya kamata mu dora amma za mu kuma sa lokaci in Allah ya daka fa mutan azumi za mu dawo tunda azumin ya matso insha Allah in Allah ya daka fa mutan azumi za mu dawo kuma tare da alarma insha Allah amma alarma muna musu addu'a din mai damuwa cikin mu Allah ya yaye mana mai neman biyan bukata Allah ya biya masa abinda muke yi wa Allah kai musu albarka matan mu Allah kai musu albarka yadda iyaye mu suka kare mana mutunci Allah ka rufa musu asiri a kabari Allah ka rufa musu asiri ran tashin alkiyama Allah ranar da za a tashe mu ya ubangiji ka rufe mana munanan ayyukan mu Allah muna kaman kafa da soyayya da muke manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa karshen babu wahala Allah ka rufa mana asiri Allah ka hana mu gani bakin ciki duniya da lahira kuma ga abinda Allah ya faɗa wanda da shi muke rufewa Allah na cewa mani ta dafa inna ma ya hati dili na
fa inna ma ya hati dili nafsi wa man dalla fa qul inna ma ana min al-mundirin wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fa ta'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun
من
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها
فإنما يضل عليها
ولا تزر وازرة
أخرى
وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا
وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا مجرى فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
Allah ka tara mu gidan aljanna
wato baba zaman ne yayi daki sai sama muke dan iban so muke wannan lokaci tun da zan zo mu tsaya to amma in Allah ya da kamar da muka yi alƙawari insha Allah in dai muna da rai muna tsawon kwana
to za mu dawo idan kun mu kai muna roƙon Allah ya tara mana inuwa da arshiran da babu wata inuwa fiye wannan
amin
Allah kai mana abuwa abin da fada daidai taimako ne daga Allah Allah ka ba mu ladansa inda ne kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bani ikon gyara kafin mu haɗu da sai ya Allah mutanen wannan anguwa da wannan gari da wannan yanki da muke zaune Allah ka sa mana albarka
amin
Allah damuwa ta duniya da lahira Allah ka dauke mana
amin
wadannan shugabanni Allah ka dora su akan daidai
amin
Allah duk mai hannu wajen cutar da mu Allah ka kame mana hannayensu
amin
Allah wannan tsada rayuwa Allah ka ba mu yadda zamu ya ubangiji muna roƙon Allah ka raba mana asiri a duniya ka raba mana asiri a lahira Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka yafe mana kurakuranmu kuma ina miƙa godiya ga waɗannan committee na masallaci da committee matasa da suka gayyace ni suka ce lalle sun kyautata mana da to mu zo mu wannan aiki kuma yana da kyau ba mamaki zamu kuma yin wani ba mamaki ya zo mana ƙarfi dan mun yi mutane da yawa da dama a ce wannan ko shine aiki na ƙarshe shi sa muke roƙon Allah Allah ya karba Allah ya tausaya mana Allah ya karba duk abin da zamu yi Allah ka sa mu yi domin neman yaddarka Allah ka ba mu ikon yi abin da neman yaddarka Allah Allah ka raba mu da riya ka raba mu da son zuciya Allah ka raba mu da son kai ya ubangiji Allah ka daura mu akan daidai muna roƙon Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh